sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 6025 da kuma 16. A jamhuriyar Niger za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana za iya kama mu a Alpha Radio dake Kumasi. Sannan za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yau Lahadi 14 ga watan Afrilu shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai.
To yau Lahadi ne sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo zai gana da ƴan gudun hijiran Venezuela a Colombia. A cikin wasu jerin sakonnin Twitter kuma a cikin daren jiya Asabar, shugaban Amurka Donald Trump ya musanta rahotanni cewa ya umurci jami'ai su rufe kan iyakar Amurka da Mexico kuma zai yi afuwa ga jama'an idan doka ta kama su. Yawan karuwan al'umma a Najeriya ta sama da kashi 3 cikin 100 a kowace shekara ya sa hukumomin kasar sun fara bada magungunan tsarin ta iyali a kyauta.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Inspector General na 'yan sandan Najeriya ya ce shawo kan matsalar aika-aikar masu satar mutane bai fi ƙarfin 'yan sanda ba. Sannan za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Lagos sun kama wasu 'yan sandan da ake zargi sun kashe fararen hula. Bayan nan za ku ji cewa a jamhuriyar Niger manyan kusoshin gwamnati sun jagoranci bikin nadin sabon sarkin arewa Dogon Dutse na 33. Daga bisani, Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar muku da shirinsa na idan kwaya ta narke fa. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniya ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labarai mai karatu Baba Yakubu Makiri. A yau Lahadi ne sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo zai je garin Cucuta da ke kan iyakar kasar Colombia, inda zai gana da 'yan gudun hijiran Venezuela. Garin Cucuta ya kwashe dimbin 'yan kasar Venezuela da suka arce daga gidajensu sakamakon rikicin da ya barke a kasar. Pompeo ya yada zango a wurare da dama a kasashen kudancin nahiyar Amurka a wannan lokaci domin neman wa Amurka goyon baya ga game da wato matsayin shugaban Amurka Donald Trump akan shugaban Venezuela Nicolas Maduro. Yayin da ya yada zango a kasar Peru a jiya Asabar, Pompeo ya gana da shugaban kasar Martin Vizcarra da kuma ministan harkokin wajen kasar Nestor Populizio. Pompeo ya yi ba wa mutanen Peru wanda suka taimaka suka baiwa dubun dubatar 'yan gudun hijiran Venezuela matsuguni. Tun da fari dai a Asunción, babban birnin kasar Paraguay, Pompeo ya gana da shugaban kasar Mario Abdo Benitez akan batutuwa da dama, da batun da suka hada da batun Venezuela da 'yancin bil'adama da laifukan kasa da kasa da kuma karfafa demokradiyya a wannan yankin. A cikin wasu jerin sakonnin Twitter a cikin daren jiya Asabar, shugaban Amurka Donald Trump ya musanta rahotanni cewa ya umurci jami'ai su rufe kan iyakar Amurka da Mexico, kana kuma ya ce zai afuwa ga jami'an idan doka ta kama su. A ranar Juma'a ne jaridar New York Times da talabijin CNN suka ce a makon da ya gabata Trump ya umurci shugaban hukumar custom na wancan lokaci Kevin McAleenan ya rufe kan iyakar Amurka da Mexico domin hana bakin haure shigowa nan Amurka. A ranar 10 ga watan Afrilun wannan shekarar ne aka baiwa McAleen aikin rikon kwariya na shugabancin ma'aikatan harkokin cikin gida ta Homeland Security bayan da Kristen Nelson ta aje aiki. Waɗannan kafofin yaɗa labarai sun ambaci wani jami'in gwamnati da suka sa kai sunansa a matsayin majiyarsu. Jaridar New York Times ta ce yana yiwuwa kalaman na Trump da ya yi wa McAleen wani ya yi su ne a cikin ba'a. Amma a cikin sakonnin Twitter da shugaban kasar ya aike wa New York Times, ya ce jaridar ba ta tuntuɓi fadar White House domin tabbatar da sahihancin labarin da ke hannunta ba. Yawan karuwan al'umma a Najeriya ta sa wato ta sama da kashi 3 cikin 100 a kowace shekara. Ya sa hukumomin kasar suna bada magungunan tsarin ta iyali a kyauta da kuma bada nasiha ga iyalai a Najeriya domin rage karuwan al'umma. Kasar Najeriya da tafi kowace kasa a nahiyar Afirka yawan al'umma, ana sa ran yawan al'umman ta zai kai miliyan 400 kafin shekaran 2050, adadin da zai ninka yawan al'umman ta ta yanzu, a cewar hukumar kididdigan al'umma ta nan Amurka. Aure da wuri da yawan haihuwa da kuma rashin samun magungunan tsarin ta haihuwa suna cikin manyan dalilan da ke kara yawan al'umma a Najeriya. Haka zalika batun al'adu da na addini suke taka muhimmiyar rawa a wannan fannin. Wani dan fafutukan tsara rayuwar iyali AJKOG ya bayyana damuwarsa akan yadda ake samun karuwan al'umma ba tare da wato daukan kwararren matakan dakile hakan ba.
Number of people we are producing every year is faster than our development rates.
Yace muna samun karuwan al'umma cikin gaggawa fiye da ainihin ci gaban da kasar take samu. Yace wannan ne kuma babban dalilin da yasa Najeriya ta zama ɗaya daga cikin ƙasashen duniya mafi yawan talakawa. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa a nan wato sashen Hausa na muryar Amurka. Sabon shugaban gwamnatin sojan ƙasar Sudan ya faɗa a jiya Asabar cewa ya himmantu wurin shirya miƙa mulki zuwa ga ainihin gwamnatin farar hula tsakanin shekaru 2, don haka ya janye dokar hana fitar dare a ƙasar. Laftanan janar Abdul Fattah Burhan ya ba da wannan sanarwa ce a wani jawabin farko da ya fara yi a talabijin kasar, inda ya bada umarni da a saki mutanen da aka kama su karkashin wannan dokar hana fitan wanda shugaba Umar al-Bashir da aka hambarai ya kafa ta. Matakan baya-bayan nan dai na nuni da cewa zanga-zanga neman tsarin demokradiyya a kasar ya fara karye lagun sojojin kasar mai arzikin mai. Sanarwar ta biyo bayan murabus da shugaban sashen leƙen asirin ƙasar Sala Abdullah Muhammad ya yi a jiya Asabar, wani guda bayan da ministan tsaron ƙasar ya fice daga aikin soji, labarin da suka biyo bayan juyin mulki wanda aka yi wa wato sojoji suka yi wa shugaba Bashir. Wani bam da aka dana a bakin hanya ya raunata sojojin kasar Romania guda 4 a jiya Asabar a kudancin Afghanistan, a cikin wata fadar da ya barke tsakanin sojojin gwamnati da mayakan Taliban, kana kuma aka kashe wasu mutane da dama a wasu wurare daban a cikin kasar, inji jami'ai. Fadar ya barke ne kwana guda bayan da Taliban ta sanar da shekarar yaki da take ikirari, inda ta saba kai hare-hare, lamarin da ya gurgunta kyakkyawan sakamakon da ake hasashen samu a tattaunawar da Amurka ke jagoranta wacce take yi da kungiyar Taliban domin cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen yaki na kasar da aka kwashe shekaru 18 ana yi, tare da kuma rage tashin hankali a cikin wannan lokaci na shekarar yakin. Ministan tsaron kasar Romania ya tabbatar da sojojin kasarsa guda 4 sun ji rauni a kudancin lardin Kandahar a lokacin da wasu abubuwan fashewa suka tarwatse akan ayarin sojojin, inda aka ci gaba da kai musu hari da harsashai. Mai magana da yawun gwamnatin lardin Aziz Ahmed Aziz ya faɗa wa muryar Amurka cewa Taliban na ta kai harin nata ne a kusa da filin saukan jiragen sojojin kasar.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Speta janar na 'yan sandan Najeriya Muhammad Abubakar Adamu ya ce shawo kan matsalan masu satar mutane bai fi ƙarfin 'yan sanda ba, don tunuma shirin yaƙi da masu wannan aika-aika mai taken Operation Pop Ada ya fara samun nasarori. Wakilin murya Amurka Hassan Maina Kaina daga Abuja na ɗauke da rahoton.
Let me reassure all citizens of our renewed commitment to implementing effective strategies towards addressing the current security challenges.
Sofeto General na 'yan sandan Najeriya kenan Muhammad Abubakar Adamu ke tabbatarwa 'yan Najeriya irin hoɓɓasan da suke yi na ɗaukar sabbin matakai irin na dabarun aiki wurin shawo kan matsalar tsaro a Najeriya. Ya ce irin barazanar da ake fuskanta a halin yanzu na masu satar mutane da 'yan bindiga daɗi wani abu ne da za a iya gani tamkar kalubale ne, amma ina tabbatarwa 'yan Najeriya cewar wani abu ne da za mu iya shawo kansa cikin gaugawa, kuma ma a halin da ake ciki muna yi wa tufkar hanci.
Operation Pop Adder was conceptualized to address in the shortest possible time the threat of kidnapping, banditry in Zamfara.
Shugaban 'yan sandan Najeriya wanda ya tsokaci akan shirin yaki da masu satar mutane, 'yan bindiga daɗi, 'yan fashi da makami mai take Operation Pop Adder da aka kaddamar a ranar 5 ga wannan wata na Afrilu, ya ce tuni shirin ya fara cimma nasarori a jihohin Kogi, Niger, Zamfara, Kaduna da Katsina. Don kuwa mun kama kimanin 'yan bindiga daɗi da masu satar mutane guda 46 yayin da muka bindige ƙarin wasu guda 10 a musayaruta da aka yi da 'yan sanda. Muka kuma ceto wasu mutane 2 da aka yi garkuwa da su. Kana mun kwato manyan bindigogi ƙilar AK-47 guda 18 da kuma harsasai guda 1,200. Shugaban 'yan sandan Najeriya ya ce wannan shirye nasu a halin yanzu yana samun nasara sosai. To ko yaya masana tsaro ke ganin wannan ikirari na rundunar 'yan sandan Najeriya? Malam Kabiru Adamu wani masanin tsaro ne.
In muka duba mizani na aunan nasara a matsalar tsaro in ana tunkararsa, akwai abubuwa da ake dubawa. Na farko, wa aka kama, wa aka hukuntar, na farko kenan. Na biyu, waɗanda ke tunbura wutan abun suke samun ma waɗannan barayi makamai da kuma bayanai, su nawa aka kama aka hukuntar da su. Sannan uwa uba wadda ma duk ya yi muhimmanci, umarni da shugaban ƙasa ya bayar na cewa a mamaye dazuzzukan nan, wani mataki ya ɗauka shi a muƙaddashin IG na police na mamaye da dukkan nan a tabbatar da cewa wayannan barayi ba su samu dama ba. Na farko din zama yadda dajin wuri inda suke abubuwan da suke yi, ko kuma ma barin dajin daga nan misali na bangaren Kaduna koma da ruwan da ke kewayen nan, abinda ya kama daga Niger har zuwa Katsina har gaba ma har Zamfara, tunda dazuzzukan nan duk sun haɗe kuma suna iya wucewa wurin. Kaga gaskiya akwai ayin tambaya ga wannan ikirari da shi IG Muhammad Adamu yayi.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Zauna lafiya, al'umma ta kasa ta bujiya.
A gaida Hassan Maina Kaina, rundunar 'yan sandan jihar Lagos sun kama wasu 'yan sanda 2 da ake zargin sun kashe wani matashi. Har ila yau rundunar ta sake kama wasu 'yan sanda 5 da ake zargin sun harbe wasu fararen hula guda 2. Wakilin murya Amurka Babangida Jibril daga Lagos na dauke da rahoton.
Ya zaka dai wasu 'yan sandan jihar Lagos guda 5 sun shiga hannu bayan da aka kama su bisa tuhumar harbe wasu fararen hula 2, wanda daya daga cikin mutanen 2 mace mai suna Ada Imfanyi ta riga mu gidan gaskiya, shi kuwa ɗayan namiji mai suna Emmanuel Akumafuwa yake kwance a asibiti. A sanarwar da kwamishinan 'yan sandan jihar Lagos Mu'azu Zubairu ya fitar, ya ce yanzu haka 'yan sandan 5 suna hannu, sai dai kuma akwai wani sufeto mai suna Daniel Oji da ake nema ruwa a Jallo bayan da ya arce a lokacin da lamarin ya auku. To koya mazauna birnin Lagos ke kallon wannan mataki na 'yan sandan jihar Lagos? Mantar Mani wani dan okada ne a Lagos.
Kiganin gaskiya 'yan sanda ta wani bangaren ayyukansu suna kyautatawa, to kuma wani bangaren gaskiya musamman dai na Lagos gaskiya mutanen 'yan sanda gaskiya ba su kamanta aikin su yadda ya kamata. Saboda ni dan okada ne, ina harkar okada musamman yankunan da muke kusa 'yan sanda aikin da suke kan mai yake karewa mazanci. Dan gaskiya za a kawo mutum a yanzu bailin ɗinsa sai ka ji mutum dan sanda ya kawo mutum, kuma in personal ma ba cikin uniform ba, ya zo kawai kai tsaye ya kawo mutum ya kuma sa mai wata abin nan kamar a ce bailin na wajen 10,000. To wannan kaga ai ba yake bane.
Kawo yanzu dai kwamishinan 'yan sandan na jihar Lagos Mu'azu Zubairu ya ce rundunarsa ta sallami wasu 'yan sanda guda 4 daga aiki tare da gurfanin da su a gaban kuliya. To koya masu fatukar haƙƙin bil'adama ke kallon ayyukan 'yan sandan a Najeriya. Malam Musa Jika wakili ne a ƙungiyar Amnesty da ke Najeriya.
Mu abin da muke gani game da wannan kisan gilla da su 'yan sanda suke ma al'umma ba a Najeriya kaɗai ba, duk duniya ne baki ɗaya, mu muna gani rashin ɗaukan mataki ne da kuma rashin hukunta su. saboda kullun ana kallon duk abin da ya shafi dan sanda idan yayi irin wannan yana da wahala kaji an mashi hukunci sai dai a ce kawai za a bincika a ga abin da za a yi amma wannan ba karamin al'amari bane kuma ba karamin koma baya bane sannan kuma babban take hakkin bil adama ne a duniya baki daya a ce dan sanda wanda kake tunanin shine zai kare mutuncinka da hakkinka da kuma ranka da kuma dukiyanka to kuma shine wanda kuma zai riga kokarin yana faman halakaka kaga wannan wani abu ne wanda yake muna tur da shi kuma muna kuma Allah wadai da shi
wannan kame da rundun yan sandan jihar Lagos sai dai ya zo ne kasa da wata daya da wasu yan sandan su ma aka caje su da laifin harbe wani matashi wanda kuma ya ja hankalin jama'ar Najeriya ko a makon jiya rundunar ta kama wasu yan banga 33 da ake zargi da ta da husuma a unguwar Fadeyi dake nan Lagos da kokarin samun karin haske da daga bakin kakakin rundunar yan sandan ta jihar Lagos game da zargin da yan babaran kewa rundunar yan sandan jihar Lagos da kama su ya ci tara dukwa da sakon karta kwana da na aike masa Babangida Cibrin Murai Amurka daga Lagos
a gaida Babangida Cibrin manyan kusoshin gwamnatin Niger da gwamnoni da sarakunan gargajiya da tsohon shugaban kasar da tawagogi daga Najeriya sun jagoranci bikin nadin sabon sarkin arewa dogon dutse na 33 wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako daga birnin Kwanni dauke da rahoton
a cikin matakan tsaro na gaske ne manyan usoshin gwamnatin jamhuriyar Niger da suka hada da ministan da ke kula da harkokin al'umma da ministan Man Peter da na tsaro da ministan Alma Umaru da Muhammad Usman tsohon shugaban kasar Niger da yan majalisun dokoki na kasa maza da mata da gwamnonin jahohi da shugabannin gundumomi da magajin nan gari da sarakunan gargajiya suka halarci bikin nadin sarki na 33 na arewa da ke kasance cewa yanki na farko da ya soma yaki irin na gaba da gaba da tura mulkin malukiya da suka kutso yammacin nahiyar Afrika a lokacin sarauniya Manguta Lugu mai alfarma sarkin musulmin da magaram Zandar Abubakar Sanda shine jawabi a madadin kungiyar sarakunan gargajiya ta kasar
naiwa Allah madaukaki sarki godiya da ya tara mu anan domin gabatar da wannan biki na nadin sabon sarki na arewa muna mishi barka da sunan dukkan sarakunan Niger muna mishi fatan alheri muna mishi kuma galgadi bisa kan zaman duniya ya san shi da mamma amma mu kara tishi ne zaman duniya sai an yi hakuri sarauta sai da hakuri kuma wanda yake suka zabe shi da wanda ba su zabe shi ba Allah ya yi shi Allah da ya yi shi Allah ya san dan me yasa shi gaban su wanda ya jayya da Allah ya abinda ya kamata a yi ya rungumi jama'ar shi ta rungume shi ya so abinda jama'ar shi take so amma a bisa kan hanyoyi na gaskiya
a wurin bikin an gudanar da gwadin al'adodin arewa tare da kira ga sabon basaraken Ahmadu Sabo da ya tattale su domin kar su bace abinda ya sa na tuntubi yayan sabon sarkin domin jin yanda za su tunkari wannan koken da aka yi musu ga Muhammad Sabo
insha Allah duka abinda al'adodin mu na gargajiya ana duwar aka yi a are ya tawari shina sun sa wanda ya sahwa daga kula da wannan abin shine wanda ake cema mai gari Gilbert mai zama da harkar noma da harkar culture babban mutum ne namu na arewa wanda ya san duka waɗannan takalan kenan sa shi da jahwa da abu ne na harko na kare waɗannan al'adun
su dai al'adodin sun shahi tattalin doguwar arewa da buri da sauran tsafe-tsafe da suka gada ga kakanni da kakanni kuma sarakuna daga ƙasar daurata Najeriya da jihar Kebbi da sauran sassa daban-daban na tarayyar ta Najeriya sun halarci wannan bikin tare da yin fata alkhairi wa sabon sarkin na tuntubi sabon basaraken cewa da mai martaba sarkin arewan dogon dutse Ahmadu Sabo domin jin irin farin cikin da shike ciki ganin wannan ranar
farin ciki akwai shi babban farin ciki amma da sai dai mu yi ma Allah godiya kowa mai komi wanda ya sa wannan ranar ta kasance kana gani jama'ar da yazo idan mu ce mu mun gode ma Allah shi kan farin ciki ba za a iya bayyana ba yadda ake jin shi sai dai a ce alhamdulillah
su dai matakan tsaron da hukumomin kasar suka doka a wurin wannan biki na nasaba da irin harin da aka kai a waɗansu ɗan makonni da suka gabata a wani gari da ake ce ma Bagaji a cikin yankin Dogon Dutse wanda ake tunanin ɗan kaifin kishin addinin Islamar kasar Mali ne suka aiwatar da wannan aika-aikar haka ma da irin yanda waɗansu ke jayayya da zaben sabon basaraken na arewa da aka yi a ranar 28 ga watan Yulin shekarar da ta gabata. Haruna Mamman Bago na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga Dogon Dutse a jamhuriyar Niger.
A gaida Haruna Mamman Bago. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon ya ce karfe 11:20 na safe. Ga shirin mu na gaba.
Dan wewe da kwaya sun dauka gaye ne. Dan wewe da kwaya sun dauka gaye ne.
Masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin idan kwaya ta narke fa. Wanda ni Muhammad Hafiz baban lake jagoranta. A cikin shirin idan kwaya ta narke fa na wannan makon za ku ji tattaunawar da nayi da Dr. Bashir Aliyu Umar, limamin masallacin Alfurkan da ke jihar Kano, Najeriya, wanda ya yi magana akan gudunmuwar da malamai suke bayarwa wajen yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi a tsakanin al'umma. Da kuma irin matakan da gwamnati ya kamata ta ɗauka wajen daƙile wannan lamari. Na kuma fara da tambayarsa kamar haka. Lura da irin rawar da malaman addini ke takawa a yanayi na zamantakewa, kamar wani irin gudunmuwa kuke bayarwa wajen yaƙi da matsalar shaye-shaye a tsakanin matasa?
Wato wannan matsala ce mai girman gaske, wanda dole dukkan ɓangarorin al'umma su ba da gudunmuwa a sa hannu a magance ta. Malaman addini kamar yanda a dukkan wata mushkila ta rayuwa su ta shafa suna da babbar gudunmuwa. Na farko dai tsari wannan mushkila ce wadda take muke ganin tana barazana ga abun da shari'a ta zo domin ta kare shi, waɗanda ake ce masa abubuwa na larura guda biyar, wato tsare addini, tsare rai, tsare hankali, tsare mutunci, sannan tsare dukiya. Dukkan addinan Allah sun zo domin su tsare waɗannan abubuwa. To miyagun ƙwayoyi su ne suke gurɓata hankali, don haka ya zamanto abu ne da yake barazana ga ɗaya daga cikin larurorin nan guda biyar. To malaman addini yawan babban abin da sukan yi shi ne, na farko dai huduba. Cikin huduba ba na mantawa akwai lokacin da masallacin Alfurkan da aka yi huduba, da muka yi huduba a kan wannan mushkila, ƴan ƙungiyoyi na samari da kuma waɗansu jami'an yaƙi da miyagun ƙwayoyi sun zo sun nuna muhimmancin wannan hudubar da aka yi, da kuma yadda za a yi haɗin gwiwa a ga yadda za a maganta wannan mushkila. To bayan hudubobi da aka yi na faɗakarwa, to sannan akwai kuma wato ƙoƙarin waɗanda aka same su suna sun fitinu da wannan a je wajensu a yi musu wa'azi, a janyo hankalinsu. Domin waɗansu daga cikin waɗanda suka faɗa cikin wannan al'amari ba wani abu ne ya sanya su suka faɗa ba saboda rashin kulawa, rashin mafaɗi a cikin al'umma. Suna yawo suna gararan ba, don haka yayin da ya zamanto cewar an nuna kulawa tare da su, musamman daga wajen malamai waɗanda ake ganin su ne jagororin addini a cikin al'umma, wannan yana yin tasiri a gare su. To sannan irin tarurruka da gwamnati take shiryawa da kuma hukumar yaƙi da miyagun ƙwayoyi, in sun shirya duk irin waɗannan tarurrukan sukan nemi sa hannun malamai domin su zo su yi bayani su da mahangar addini wajen yadda za a yi yaƙi da waɗannan miyagun ƙwayoyi. To kuma kamar yadda ka sani, yawa-yawan akwai hizba suna ƙoƙarin su ba kaɗan ba a mu dai a nan jihar Kano, saboda hizba suna bibiyan kango-kango da ake irin waɗannan shaye-shaye waɗanda suke yi za su kamo su. Kuma wani abin ƙayatarwa da hijba shi ne, idan sun kama waɗanda suke wannan kafin su yi musu komai sai sun yi musu wa'azi tukuna. To kuma a cikin wa'azin nan akan samu da wasu tasirantu, ya zamanto wannan shi ne sanadiyar a shiryar su da barin wannan mummunar hanya. To yawan waɗanda ku suke cikin hizba za ka ga duk malamai ne na addinin Musulunci, domin ita kanta hukuma ce ta addini. To sannan akwai kokari da aka yi a nan jihar Kano tsakanin wato malamai da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da ake ce ma zauren malamai da kungiyoyi na addini da na kare haƙƙin bil'adama a ƙarƙashin jagorancin Professor Musa Burodo. Wannan ƙoƙarin da aka yi na tara 'yan unguwanni da fuskantar da su irin yadda za a yi yaƙi da wannan wato mushkila a cikin al'ummarmu, yadda kowane 'yan unguwa za su je su san inda ake amfani da miyagun ƙwayoyi ɗin nan samarin da suka shiga cikin wannan harka, don a yi musu horarwa addini da yadda za su kula da kansu, wanda wannan an samu tasiri matuƙa. Don har wannan zama ma ana ƙoƙarin wato a zauna tare da mai martaba sarki domin a nuna masa irin abubuwan da aka yi saboda ganin kulawar mai martaba sarki da wannan mushkila yadda za a maganta ta. Na'am.
To ko za ka iya faɗa mana irin nasarorin da kuka samu na haɗin kan da kuka yi da ƙungiyoyi da hukumar hana shan miyagun ƙwayoyi?
To gaskiya alhamdulillah ana samun nasara, domin ana samu da dama waɗanda suka shiga cikin wannan harkar suna barinta, daga sun zo sun zamanto ba su ne irin jami'an hizban masallakai. Don komo a nan masallaci ma akwai waɗanda yake da sun kasance sun tasirantu da wannan, amma ƙoƙarin janyo hankali ya sa suka bari suka zo suka zamanto a nishaɗin da suke da shi suna aiwatar da shi wajen hidimta ma masallaci da masallata. Wannan tana daga cikin nasarar da aka samu. To sannan kuma kamar yadda kake gani dai, hizba ta samu nasara matuƙa wajen yaƙi wajen kamo inda ake sayar da wannan miyagun ƙwayoyi. Domin mushkilar mu ta Kano, babban mushkila shi ne wato ba wai kawai shan ƙwayar ba, ai ba wai kawai a janyo hankalin waɗanda wannan masifa ta same su ba, a dace hanyoyin
shigo da ita cikin jihar Kano ko kuma arewacin gaba ɗaya ma.
Kwarai da gaske, mun samu nasara sanan wajen alhamdulillah.
Dr. Bashir Aliyu Umar kenan, limamin masallacin Alfurqan da ke jihar Kano, Najeriya. Masu sauraro, a nan za mu dasa aya, sai makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin. Yanzu a madadin bakon namu Dr. Bashir Aliyu Umar, limamin masallacin Alfurqan da ke jihar Kano, Najeriya, sai kuma Bonsa Tufa da ya bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kafin mu kammala shirin namu ga labarai, amma a takaice.
A yau Lahadi ne sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo zai je garin Cucuta da ke kan iyakar ƙasar Colombia, inda zai gana da 'yan gudun hijirar Venezuela. Garin Cucuta ya kwashi ɗimbin 'yan ƙasar Venezuela da suka arce daga gidajensu sakamakon rikicin da ya ɓarke a ƙasar. Pompeo ya yada zango a wurare da dama a ƙasashen wato kudancin Amurka a cikin wannan lokaci, domin nemar wa Amurka goyon baya daga ƙasashen game da matsayin shugaban Amurka Donald Trump a kan shugaban Venezuela Nicolas Maduro. A cikin jerin wasu saƙonnin Twitter da a cikin dare jiya Asabar, shugaban Donald Trump ya musanta rahotanni cewa ya umarci jama'ai su rufe kan iyakar Amurka da Mexico, kuma ya ce zai yi afuwa ga jama'an idan doka ta kama su. Yawan karuwar al'umma a Najeriya ta sama da kashi 3 cikin 100 a kowace shekara ya sa hukumomin ƙasar suna bada magungunan tsara iyali a kyauta, tare da bada nasiha ga iyalai a Najeriya domin rage karuwar al'umma. Ƙasar Najeriya da tafi kowace ƙasa yawan al'umma a nahiyar Afirka, ana sa ran yawan al'ummanta zai kai miliyan 400 kafin shekarun 2050.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma wani jikon za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, da Bonsa Tufa da ya hada shirin ya kuma bada umarni, da injiniyan mu na yau Jonah Cummings, Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya.
Afro.